بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka ƴan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu a yanzu yammaci ne na alhamis wacce ta daidai da 8 ga watan ramadan hijrar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina na da shekara 1436 wacce ta daidai da 25 ga watan June shekara ta 2015 wannan shine kasad na 158 daga cikin jeren giyar karatuttuka na tafsirin Al-Qur'ani mai girma wanda muke gabatarwa a wannan makaranta tamu mai suna Darul Hadith As-Salafiyya wacce take nan gaskiya layout a Zaria jihar Kaduna a Najeriya karatun da babban malamin mu Ash-Sheikhul Allama Al-Muhaddithul Mufassir Abu Abdurrahman Muhammadun Al-Awwal Adam Al-Albani ya saba gabatarwa a lokacin rayuwar shi muna fatan Allah madaukakin sarki ya kai haske kabarin shi Allah ka gafarta mishi shi da uwar gidan shi da wato dan shi da mahaifiyar shi muna fatan Allah madaukakin sarki kai yayyafin rahama akan kabarin su idan ƴan uwa ba su manta ba har yanzu bamu gushe ba muna karatu a cikin sura ta 2 daga cikin jeren giyar surori na Al-Qur'ani wato suratul Baqara suratul Baqara sura ce da ta sauka bayan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yayi hijira ya bar Makka ya koma Madina sura ce wacce take dauke da bayani game da hukunce-hukunce bayani game da abubuwan da suka shafi shara'i da abin da ya shafi aqida da tauhidi da manhaji da sauran abubuwa makamantan waɗannan idan ba ku manta ba mun karkare karatu tun daga aya ta 200 da 75 zuwa da 81 ayoyin da Allah madaukakin sarki ya bayyana hukunce-hukunce waɗanda suke da alaka da riba mun karanta su kuma mun yi bayani daidai gurgudu dan uwa kai kokari ka koma ka saurare su mun tafi kai tsaye zuwa ga fassara da bayani game da aya ta 200 da 72 ayar da tafi shahara da ayatul daini ajiya mun karanta ta kuma mun fassara ta sai dai a yau malam zai ƙara maimaita mana ita mu ƙara fassara ta mu yi bayani game da ita sannan mu fassara ayar da take gabanta sa'annan sai mu fitar da darussa da fawaid da hukunce-hukunce waɗanda ayoyin suke kunshe da su muna fatan Allah madaukakin sarki ya taimake mu malam bismillah aya ta 282 ya ayyuhallazina amanu
a'udhu billahi minash shaitanir rajim min hamdihi wa نفسه ونفسه. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن صبيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمله فليمل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل
madaukakin sarki yace ya ayyuhallazina amanu idza tadayantum bidaynin ila ajalin musamman faktubu ya ayyuhallazina amanu ya ku wadanda kuka yi imani idza tadayantum bidaynin idan za ku yi mu'amala irin ta bashi mu'amala da bashi imma dai kudi za a karba a matsayin bashi imma kaya aka siya a matsayin bashi da kudin za a kawo ajalan imma dai wani nau'i na kasuwanci wanda sunna ta tabbata da shi kamar yadda al-Imam al-Bukhari ya rawaita hadisi daga sahabi Abdullah dan Abbas ya kulla babi na musamman game da wato asalin wannan nau'i na kasuwanci wannan nau'i na kasuwanci shi ake kira da as-salamu ko as-salafu shine a bada dukiya a bada kudi amma ba tare da an karbi wato kayan da aka bada kudi a madadin su ba mana za a ba da kudi hannu amma kaya sai a samu jinkirin zuwan su wannan nau'i na kasuwanci shi ake kira da as-salamu ko as-salafu. Ya tabbata a cikin hadisi da al-Imam al-Bukhari ya ruwaito daga sahabi Abdullah dan Abbas yake cewa as-sa'ad da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya bar Makka ya hijira zuwa Madina, ya tarar da mutanen Madina suna irin wannan nau'i na kasuwanci, suna yi game da kayan marmari, suna yi game da dabino, suna yi game da hatsi ash-sha'iru ko kuma wato alkama alqama, suna ba da kuɗi ga manoma dan idan yayi noma a bana ko a badi to sai su karbi wannan hatsi a madadin kuɗi da suka bashi a shekarar da ta gabata. Kaga bayar da kuɗi ba a karbi kaya ba. Ina fata mun fahimta. Da suka tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai annabi ya faɗi doka, ya faɗi ka'ida da sai an cika sa'annan wannan nau'i na kasuwanci zai halatta. Annabi ya ce man aslafa falyuslif fi kailin ma'lumin wa wazanin ma'lumin ila waqtin ma'lumin. Annabi sai ya sanya ka'ida, dukkan abinda za a yi irin wannan nau'i na ciniki da shi, cinikin da ake kira da as-salam, to lallai ne ya zanto kuɗin da za a bayar an san adadinsu, sannan abinda za a ba da kuɗin a madadin shi da ake so a karɓa kaya ne ko hatsi, sai an san adadin shi idan na adadi ne, sai an san nauyin shi idan na aunawa ne, to sa'an nan sai an san yaushe ne za a karɓa, yaushe, wata nawa, kwana nawa, sati nawa, shekara nawa. Ina fata mun fahimta. To idan har wannan nau'i na kasuwanci ya cika waɗannan sharuɗa, to a daidai wannan hali ya halatta, ya halatta kuma ya fita daga cikin nau'in riba wacce za ta iya shiga cikin nau'in cinikayyar da aka yi da aka ba da kuɗi ba a karɓi kaya ba. Ina fata mun fahimta. Dan in baccin waɗannan sharuɗa da suka zo a cikin wannan hadisi, to da nau'i na riban nasi'a ta shiga ciki, saboda an ba da kuɗi ba a karɓi kaya ba a majalisin da aka ƙulla cinikayya, wanda ka'ida ta toshe riba ta al-fadlu riban nasi'a shine ya zanto yadda ka bani kuɗi a yanzu to na ɗauki kaya na baka. Ina fata mun fahimta. Dan haka a irin wannan nau'i na kasuwanci da ake kiran shi da as-salafu ko as-salamu akai istisna'in wasu nau'uka na kasuwanci waɗanda in baccin waɗannan sharuɗa da ka'idodi da shi ma ya haramta. Daga cikin nau'in kasuwancin da akai istisna'i aka ce banda shi shine wannan as-salamu din. Amma kaga sayar da kayan da baka rike ba, wannan riba ce musulunci ya hana. Bai'u ma indak, bai'u ma laysa indak, sayar da abin da baka da shi, ba shi a gurinka. Ina fata mun fahimta. To amma idan as-salamu ne da waɗannan ka'idodi to ya halatta. Ina fata an gane. Abdullahi dan Abbasin yake cewa wannan ayar Allah madaukakin sarki ya fade ta ne saboda ya bayyana halaccin nau'i na as-salamu ko as-salafu daga cikin nau'i na kasuwanci. Dan haka fadin Allah da yace ya ayyuhal ladina amanu idza tadayantum bidainin, idan za ku yi cinikayya da bashi, imma dai kuɗi da za a dauka a bayar bashi, imma kaya da aka siya ba a bada kuɗin ba aka karɓa a matsayin bashi, imma wannan nau'i na kasuwanci da ake kiran shi da as-salamu. Allah madaukakin sarki yace idza tadayantum bidainin, idan kuka kulla cinikayya da mu'amala ta bashi, faktubuhu, lalle ku rubuta ku rubuta bashin, ku rubuta sa'ad da za a dawo da wannan bashi da aka karba. Idan assalamu ne, ku rubuta abin da aka bayar, sannan ku rubuta adadin abin da ake da bukata. Idan na adadi ne, idan na aunawa ne, a rubuta nauyin shi, to sa'an nan a rubuta lokacin da za a karba, shine ila waqatin ma'lumin. Ina fata mun fahimta. Faktubuhu, lallai ku rubuta shi. Allah madaukakin sarki yace wal yaktub bainakum katibun bil adli, lallai a samu wani marubuci a tsakaninku, kai mai bada bashi da mai karba, to a tsakaninku a samu wani marubuci, lallai a samu wani marubuci, katibun bil adli, marubuci wanda zai rubutu da adalci. Wala ya'ba katibun an yaktuba kama 'allamahu Allah, kada marubuci ya ki rubuta abinda aka yarjejeniya aka kulla na bashi, kada ya ki rubutawa kamar yadda Allah ya sanashe shi. Allah bai ma rowan ilimi ba, bai ma rowan gamdakatar da ya baka na iya rubutu da karatu ba, to kai ma kada kai ruwa. Ina fata an fahimta. Ka kyautata ta hanyar rubutawa kamar yadda Allah ya kyautata ta hanyar baka ilimi na rubutu da yayi. Ina fata mun fahimta. Wala ya'ba katibun an yaktuba kama 'allamahu Allah, falyaktub, lallai ya rubuta, wal yumlil ladhi 'alayhi al-haqq, wanda haƙƙi ke kan shi, wanda ya ci bashi, shi kuma sai ya rika fadi marubuci yana rubutawa. Kamar yadda na fadi a jiya, akwai at-taqdim wa at-ta'khir, wato asalin yadda gurin yake. Wal yumlil ladhi 'alayhi al-haqq, wanda ya ci bashi, ma'ana wanda haƙƙin mai kuɗi yake a kan shi, yayi shifta, falyaktub, marubuci shi kuma ya rubuta. Dan haka malamai suka ce an ce ya fada ne shi da ya ci bashi, saboda yayi ikrarin bashin a karan kanshi. Zamu zo mu ji daga cikin darussa da zamu koya a cikin wannan ayar, cewa yana daga cikin hanyoyi da ake tabbatar da haƙƙin wani akan wani, ko hanyoyi da ake tabbatar da hukunci kaza akan wani, daga ciki akwai al-iqrar. Akwai al-iqrar. Wani ne yazo yace yayi zina, matukar bai da tabin hankali, matukar ba tirsasa shi akai ba, matukar ba yayi shagiya bane ko yayi shaye-shaye, kwakwalwar shi ta tabu, to za a zartar da abin da ya fadi akan shi, saboda yu utabaru hadha iqraran, wannan ikrari ne. Ina fata mun fahimta. Dan haka ikrari na daga cikin hanyoyi da ake tabbatar da haƙoƙi, haƙƙin wani akan wani, matukar wanin yayi ikrari wani na da haƙƙi akan shi. Ina fata mun fahimta. Wal yattaqillaha rabba, kuma yaji tsoron Allah ubangijin shi, shi wanda yake shifta, yake dictation, yake fadi ana rubutawa, yaji tsoron Allah cikin abin da yake fadi, kada yayi dungu, kada ya fadi wata kalma mai harshen damu. Ina fata mun fahimta. Lallai ne ya fadi magana da la tahtamilu akthara min wajhin, ya fadi kalmar da ba ta daukan ma'anoni da yawa, saboda kada a zo sa'ad da za a biya yayi inkarin abin da ya karba na bashi a hannun wani. Falyaktub wal yumlil ladhi 'alayhi al-haqq wal yattaqillaha rabba wa la taktumu ash-shahada wa la yabkhas minhu shay'a. Allah madaukakin sarki yace kada ya zaftare haƙƙin wanda ya bashi bashi wanda yake akan shi, kada ka tauye, kada ka nakasa dukiyar da ya baka. Ya baka 50,000, kada ka ce 20,000 ne. Wala yabkhas minhu shay'a. Ina fata an gane. Fa in kana alladhi alayhi alhaqqu safihan aw da'ifan, Allah madaukakin sarki yace idan ya zan wanda haƙƙi yake akan shi mana wanda zai ci bashi sai ya zan wawa ne sai ya zan sakarai ne sai ya zan bashi da wato asalin tabbatacciyar magana da zai iya yin imla'i a rubuta aw da'ifan ko kuma yaro ne kankani ko kuma tsoho ne ya tsufa saboda tsufa har ya sam ya fara samun rudu a cikin kwakwalwar shi Allah sai ya ce aula yastati'u an yumilla ko kuma bai iya fadi a rubuta ba zai iya imla'i ba ba zai iya shibta ba saboda bebe ne ko kuma saboda kurma ne ina fata an gane Allah madaukakin sarki sai ya ce falyumlil waliyuhu bil adli waliyin shi to yayi imla'i a madadin shi da adalci yadda in shi zai yi imla'i Allah ya horar da shi da yaji tsoron Allah ya faɗi gaskiya kada ya asalin tauye haƙƙin mai bashi dake kan shi to haka idan waliyin shi zai yi imla'i shi ma ana mishi gargadi da yaji tsoron Allah ina fata mun fahimta falyumlil waliyuhu bil adli mun bayyana ajiye cewa kankanin yaro waliyin shi shine imma uban shi imma wasiyin shi wato wanda aka yi wasiya wanda uban shi yayi wasiya cewa wane yana hannun wane in na mutu ina fata mun fahimta da haka idan kankanin yaro za a ciwo bashi to imma uban shi yazo yayi jawabi yayi imla'i a rubuta a madadin shi imma wasiyin shi ma'ana wanda amanar shi take a hannun shi ina fata mun fahimta dan ma'anar wasi shine sa'adda wani zai rasu sai ya ce wani ga ƴaƴana nan na baka su amana amanar su tana hannunka ka kula da su to kai ka zama wasiyin shi ina fata an gane dan haka Allah madaukakin sarki yace falyumlil waliyuhu bil adli waliyin shi yayi imla'i da adalci yaro wasiyin shi waliyin shi shine uban shi ko wasiyin shi sannan babba ko mara lafiya ko tsoho ko mahaukaci waliyin shi shine wakilin shi ina fata mun fahimta dan ka san in ka girma idan ka balaga da hankalinka to anan ba za a ce wani waliyinka ko wasiyinka bane sai dai a ce wakilinka ina fata an fahimta shi yasa masu daurin aure suna kure sai a ce ina waliyin amarya sai su ce da waliyin ango a ango bai da waliyi sai dai wakili shi wakili yake da shi ina fata mun fahimta wakilci ake mishi ina fata an gane Allah madaukakin sarki yace wastashhidu shahidaini min rijalikum kuma ku kafa shaidu biyu daga cikin mazajanku akan wannan rubutu da aka yi na bashi lalle ne a samu shaidu guda biyu waɗanda suke sune za a tsayar a matsayin shaida na cewa wani ya karbi bashi a hannun wani bashin kaza a rana kaza kuma da alƙawari na zai dawo da shi lokaci kaza lalle ne su san wannan ina fata an fahimta waɗannan shaidu kamar yadda muka faɗi a jiya wasu malamai suka ce kafa shaidu kamar yadda yin rubutun bashi suka ce wajibi ne wasu kuma suka ce ba wajibi bane mustahabbi ne abinda yake daidai jama'a kafa shaidu da rubutun bashi waɗannan mustahabbi ne a bisa maganar jumhurin malamai da kuma malaman hadisi malaman tafsiri da malaman fiqhu ina fata an gane dan gashi malamai suka aka ce waqtalafu hal hiya fardun aw nadbun was-sahihu annahu nadbun ala ma ya'ti malamai sun yi sabani cewa waɗannan shaidu shin wajibi ne a kafa su ko kuwa a in an sa su shaidu suka zama sheda an yi daidai an yi mustahabbi wajibi ne ko mustahabbi wasu suka ce farilla ne wasu suka ce mustahabbi amma dai mustahabbi cewa kafa shedu mustahabbi wannan shine maganar da tafi karfi ina fata an fahimta wastashhidu shahidain min rijalikum fa in lam yakuna rajulaini fa rajulun wa imra'atani Allah yace idan ba a samu mazaje biyu ba idan mazaje biyu ba su kasance ba fa rajulun to a samu namiji daya wa imra'atani sai a samu mata biyu wadanda su za su tsaya a makofin cikamakin sheda na biyu na fata mun fahimta dan haka shedu biyu maza an samu daya ba a samu dayan ba ko kuma an samu daya sannan ga wasu mata biyu ga maza da yawa to shin za a dauko namiji daya ne a dauko mata biyu ko kuwa a ba a yin haka sai in an rasa maza biyu sannan za a dauko mata biyu malamai wasu suka fadi magana farko wasu kuma suka tafi akan na biyu amma dai magana da take daidai jama'a daidai ne in an samu maza biyu a matsayin sheda daidai ne in an samu namiji daya ko maza biyu amma aka karkace wa dayan aka dauko daya aka hada da mata biyu a makofin wancan to sheda ita ma tayi dan haka Allah ya ce fa in lam yakuna rajulaini fa rajulun idan mazaje biyu ba su kasance ba a matsayin shedu farajulun to a samu namiji guda wa imra'atani a hada da mata biyu a madadin cikamakin sheda na biyu mimman tarbauna minash shuhada daga cikin waɗanda kuka yarda da su ba da sheda kuka amintu da su suka zama adilai mutanen kirki kuma suka zama maza ba mata ba an fahimta suka zama wato masu hankali ba yara ba suka zama musulmi ba kafirai krista ko yahudawa ba ina fata mun fahimta mimman tarbauna minash shuhada'i daga cikin waɗanda kuka yarda da su su ba da sheda anta billa ihdahuma manufar sanya mata biyu su zama sheda a madadin namiji daya shine idan dayar ta manta shedar da aka kafa su fatuzakkira ihdahuma al-ukhra dayar sai ta tunatar da dayar dayar ta manta sai dayar ta tashe ta sai ta tunatar da ita wala ya'ba shuhada idza ma du'u kada shedu su ki zuwa su ba da sheda idan aka kiraye su zuwa ga haka lalle an kafa ka sheda sai aka buƙaci da ka zo ka ba da ita to kada ka ki zuwa ina fata mun fahimta malamai suka ce wannan gaba tana ladabtar da madanda wato suke masu sheda ne ta bangarori guda biyu bangare na farko sa'ad da za a kiraye ka wani zo kai sheda za a rubuta wani zai karbi bashin wani to kada ka ki zuwa a ka zo ina fata an gane ka zo ka sheda wani ya karbi bashin wani abu na biyu shine a sa'ad da rikici ya taso ko aka samu musu to idan aka kiraye ka ka zo ka ba da shedar wani yana da haƙƙi a hannun wani to nan ma kada ka ki zuwa ina fata mun fahimta wala ya'ba shuhada idza ma du'u kada shedu su ki zuwa ba da sheda da karbar sheda idan aka kiraye su zuwa ga haka wala tasamu an taktubuhu saghiran aw kabiran ila ajali kada ku kosa kada ku ki rubuta wato wannan sheda karama ko babba ina fata an fahimta ila ajalihi zuwa lokacin da akai za a dawo da wannan kudi lokacin da akai cewa wani zai biya bashin da yake a hannun wani kada ku ki rubutawa kadan ne ko me yawa ina fata an fahimta Allah ya ce zalikum aqsatu inda Allah yin hakan rubutawa da kafa shedu wannan shine yafi zama adalci a wurin Allah wa aqwamu lishahada kuma shi yafi miƙar da sheda wa adna alla tartabu, kuma shine ya kai wato shine abin da yake wato baza wato abin da zai kai ga baza ai shakka baza ai musu na wane yana da haƙƙi a hannun wane ba saboda ga shi a rubuce ga shedu waɗanda suka sheda rubutun da akai wane ya ci bashin wane illa an takuna tijaratan hadiratan tudirunaha bainakum sai dai fa idan kasuwanci ne wanda kuke gabatarwa kuke mu'amala da shi a tsakaninku kasuwancin da yake a halarce kasuwancin da babu bashi kasuwancin da zai zama ga kuɗi ga kaya ina fata an gane irin wannan nau'i na kasuwanci falaysa alaykum junahun alla taktubuha to babu laifi akan ku in ba ku rubuta ba in ba ku rubuta shi ba wannan babu laifi ina fata an gane zan sai kaya a hannunka ga kayan ina gani ga kuɗi a hannuna na dauki kuɗi na baka ka dauki kaya ka bani irin wannan nau'i shine tijaratan hadiratan kasuwancin da gashi a halarce ba wai kasuwanci ne dake tsakanin dukiyar da take ga ta ainun ne da kayan da ba su a matsayin ajal ba ina fata an gane Allah ya ce irin wannan nau'i na kasuwanci falaysa alaykum junahun babu laifi akan ku Allah taktubuha in ba ku rubuta ba mana ko ba ku rubuta ba babu laifi amma dai Allah sai ya ce wa ashhidu idza tabaya'tum ku kafa sheda idan kuka yi cinikayya idan za ku yi siyayya ku kafa sheda in za ka siyar ka kafa sheda ina fata mun fahimta za ku zo ku ji wannan sheda kafa ta mustahabbi ne ba wajibi bane ko da yake lafazi ne na umarni amma dai mustahabbi ne kamar yadda za ku zo ku ji wala yudarr katibun wala shahidun kada marubuci ya cutar da wanda ya ci bashi ko wanda aka ci bashin shi wala shahidun haka sheda kada ya cutar da wanda ya ci bashi ko wanda aka ci bashin shi ina fata mun fahimta nan ana fadakar da marubuci ne da shedu kada su cutar ta dayan bangarori guda biyu kada su cutar da wanda ya bada bashi ta hanyar zaftare abin da ya bayar marubuci ya rubuta ƙasa da haka me sheda ya sheda ƙasa da haka kaga kada a cutar da wanda ya bada bashi to sa'an nan wanda ya karba marubuci kada ya cutar da shi sheda kada ya cutar da shi ta hanyar ƙari akan abin da ya karba a rubuta ƙari kan abin da ya karba me sheda yayi sheda ƙari akan abin da ya asalin gani ya sheda dan haka Allah sai ya kwabi ya ja kunne ya zaburar da masu rubutun sheda da waɗanda ake kafawa sheda cewa lalle ne kada su cutar da mai dukiya da ya bada bashi kuma kada su cutar da wanda ya ci bashi fa in taf'alu fa innahu fusuqun bikum idan kuka aikata haka kuka yi sheda akan abin da yake ba haka ba ta hanyar karawa ko ragewa ko kuka rubuta ta hanyar karawa ko ragewa fa innahu fusuqun bikum wannan ficewa ne daga da'ar Allah wannan sabawa Allah ne fasikanci ne wannan wattaqullaha ya ku al'ummar musulmi ku tsoraci Allah cikin dukkan umarni da hani da Allah yake ku aikata abin da ya umurce ku ku hanu daga abin da ya hana ku wa yu'allimukumullah kuma Allah yana sanar da ku hukunce hukunce na mu'amalar cinikayya a tsakaninku ina fata an gane ku tsoraci Allah Allah yana sanar da ku waɗannan hukunce hukunce wasu suka ce ku tsoraci Allah Allah zai kare ku da ilimi ina fata mun fahimta wallahu bi kulli shay'in alim lalle Allah masani ne game da komi sanin shi game da komi wannan shike nuni akan akwai sakamako da zai biyo baya idan kai da kyau zaka ga da kyau, idan kai ba kyau zaka ga babu kyau, zaka ga sakamako daidai da irin aikin ka. Aljaza'u min jinsil amali. Allah madaukakin sarki ka sa mu dace. Wannan aya kamar yadda muka bayyana a jiya ita ce aya mafi tsawo a cikin Alkur'ani. Aya ce da tafi shahara gurin malaman tafsiri da malaman fiqhu, da ita ce da ayar dainu, wato ayatul daini, ayar bashi, ayar bashi. Ina fata an fahimta. Wannan aya kamar yadda muka gabatar da bayani, aya ce da tazo dan tayi bayani game da harka na kullatayyar cinikayya da bashi, kuma aya ce da tazo dan tayi bayanin halacci, halacci na ciniki na assalamu, kamar yadda bayane suka gabata. Bayan Allah madaukakin sarki ya bayyana mana waɗannan hukunce-hukunce waɗanda suke cikin wannan aya, Allah madaukakin sarki sai ya bayyana mana a ayar gaba, aya ta 283, cewa idan har ya zan wannan bashi da za a ci, wannan abu da za a yi na rubutu ya kasance a halin tafiya, mana kuna halin tafiya ba a samu marubuci ba, to yaya za a yi? Ina fata mun fahimta. Allah madaukakin sarki sai ya ce, wa in kuntum ala safarin wa lam tajidu katiban farihanun maqbuda.
Wa in kuntum ala safarin wa lam tajidu katiban farihanun maqbuda. Fa in amina ba'dukum ba'dan falyu'addi alladhi tumina amanatan walyattaqi Allaha rabbahu wa la taktumush shahada wa man yaktumha fa innahu athimun qalbu wa Allahu bima ta'maluna 'alim.
Wa in kuntum 'ala safarin wa lam tajidu katiban farihanun maqbuda fa in amina ba'dukum ba'da falyu'addi alladhi tumina amanata walyattaqillaha rabba wa la taktumu ash-shahada wa man yaktumha fa innahu athimun qalbuhu wallahu bima ta'maluna 'alim. Wa in kuntum 'ala safarin, idan kuka kasance a halin tafiya, idan kuka kasance a halin tafiya, falam wa lam tajidu katiban, ba ku samu marubuci ba. Kaga ana magana a zaman gida a wancan ayar da ta gabata kenan. To amma anan kuna halin tafiya, kun yi tafiya daga gari kaza zuwa kaza, a hanya sai wane yana da buƙatar ya ci bashin wane, ko kun tafi siyayya ta kaya, ko kun tafi cinikayya, wanda so da dama haka takan faru. Kun tafi da abokan kasuwanci, ka gama siyayya sai ka ga ga wasu kaya kana da bukata, ga kudin ka guzurin ka ya ƙare, ga abokin tafiyar ka na da isassun kudi, kaga zaka bukatu zuwa ga karban bashi ko? Allah madaukakin sarki sai ya ce, wa in kuntum ala safarin, idan kuka kasance a halin tafiya, wa lam tajidu katiban, ba ku samu marubuci ba, babu marubuci. Kaga wannan, a cikin wannan gabar akwai ishara game da wannan na nuna mana a cikin Larabawa da wato annabi ya tashi cikin su suna da ƙarancin marubuta da makaranta. Ina fata an gane. Ko da yake a yanzu ana iya a samu ga wani mai kuɗi, ga wasu ba su iya rubutu ba da karatu, ana iya a samu haka, amma yana da ƙarancin gaske. In bai iya da Turanci ba, ya iya da Hausa. In bai iya da Hausa ba, ya iya da Larabci. In bai iya da Larabci ba, ya iya da wani yare, ko Yarbanci, ko Inyamuranci, ko kaza ko kaza. Ina fata mun fahimta. To Allah madaukakin sarki sai ya bayyana hukunci da haka za ta faru ku samu kanku a halin tafiya ba ku samu marubuci ba ba wanda zai rubuta bashi a tsakaninku Allah sai ce farihanun maqbuda to sai a bada jingina na wata dukiya wacce wanda zai bada bashi zai karba sai ya bada bashi a madadinta ina fata mun fahimta ma'ana arrahanu shine jingina jingina da kuka sani didda kada wasu su fahimci jingina ko jingina a jikin wani abu a'a jingina ta dukiya da sa'ad da zaka zo ka ce wani bani bashi sai ka ce me zaka bani da zan samu amincin da zan dauki dukiya ta na baka bashi jama'a mun gane da kyau kuwa babu laifi ka zo neman bashi a guri na miliyan 2 miliyan 5 sai in ce kawo min takaddun gidanka kana da fili kawo min takaddun filinka ban takaddun motarka ina fata mun fahimta wannan ba laifi bane Allah sai ya ce farihanun maqbuba to sai a karbi wato wata dukiya a matsayin jingina maqbubatun dukiyar da shi da ya ba da bashi zai karba ina fata mun fahimta a wannan gabar malamai suka ce da wanda zai karbi bashi ya ce na baka jinginar gidana ba ni bashi miliyan 2 amma bai dauki takaddun ya bashi ba suka ce har yanzu bata zama farihanun maqbuda ba dan Allah sai da ya siffanta jinginar da karba ina fata mun fahimta kaga da kace na baka jinginar gidana jingina ta yiwu amma ko ya karba jama'a kun gane ga mashin dina jingina ga dabbobi na jingina ya karba eh to jingina ta zama rihanun maqbuda ina fata mun fahimta dan haka duk abinda kuke da shi a wannan hali da ba a samu marubuci ba a halin tafiya ku iya dauka ku bayar a matsayin jingina da za a karba dan a amintu a dauki bashi a baku dan haka ka iya bada gida ka iya bada kayan da ka siyo daga gefe ka siyo wasu in ka koma gida ka ɗebi kuɗin ka bashi ka iya bada duk wani abu da a iya jingina da shi ina fata mun fahimta to wannan jinginar wajibi ce idan zan karbi bashi dole sai ina da wani abu da zan bayar a jingina ko kuwa mustahabbi ce jama'a mun gane dan ai jinginar tana madadin bashi ne jinginar tana madadin rubutu ne haka ne jama'a mun gane kuwa jinginar tana madadin rubutu ne to ita jinginar dole ce ko mustahabbi ce wajibi ce farilla koko annadabu ne koko jingina ce kwadaitarwa ce alal istihbabi ku ban amsa jingina mustahabbi ne ko wajibi ne a sa'adda wani zai ci bashi shin mustahabbi ne ko wajibi ne ba mu kai ba tukuna yanzu ba mu kai can ba yanzu ana maganan jingina mustahabbi ce ko wajibi ce malamai gaba daya sun hadu akan jingina mustahabbi ne jama'a mun gane suka ce mustahabbi ne to wannan jinginar a madadin me Allah madaukakin sarki ya shar'anta ta a sa'ad da za a yi mu'amala da bashi a madadin rubutu dan Allah shayi walam tajidu katiban ba ku samu mai rubutu ba farihanun maqbuda kenan jinginar tana madadin mene rubutu to jinginar mustahabbi ce to abinda jinginar take a madadin shi shima mustahabbi ne kenan ko kun gane da kyau kuwa da jinginar wajibi ce to rubutun ma da ya zama wajibi kenan dan dukkan abin da zai iya zama a makofin wani to yana daukan hukuncin wancan ne alwala mai ce ce jama'a wajibi to taimama ma wajibi ce dan taimama tana makofin alwala ne in babu ruwa jingina tana madadin rubutu ne in babu marubuci taimama tana madadin alwala ne in babu ruwa kenan taimama wajibi ce kamar yadda musayarta ita ce alwala take wajibi jama'a kun fahimta kuwa to kenan mun fara amsa tambayar farko tun a farkon ayar canta 282 da Allah ya ce idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuhu umurni ne amma alal istihbabi jama'a mun gane da kyau kuwa bari na ƙara yi mana misali na san za mu fahimta sosai yadda ya kamata juma'a idi sai ta dace da juma'a idi sai ta dace da juma'a to mu aje wannan surar a gefe shin juma'a da idi a ayadul muslimina al ayad al usbu'iyya juma'a wajibi ce ko ba wajibi ba wannan ba wanda zai sabani akan wajibi ce me yasa ta zama wajibi saboda tana madadin sallar azhar ne azhar wajibi ce ko ba wajibi ba to juma'a ma wajibi ce jama'a mun gane da kyau to kamar yadda juma'a take madadin azhar ta dauki hukuncin azhar na wajibci haka jingina ya dauki hukuncin rubutu saboda ita jinginar mustahabbi ce ina fata mun fahimta to sannan ka dawo idi karama ko babba wajibi ce ko sunna ce muakkada wajibi ko sunna ce muakkada to an yi sabani idi jama'a karama ko babba sunna ce ko wajibi wajibi ce jama'a me yasa ta zama wajibi saboda da idi karama ko babba za ta dace da juma'a idan kai idi karfe 9 to ba za kai juma'a ba ba za kai azhar ba sai dai ka fito kai la'asar ko kun fahimta da kyau kuwa da idi ba wajibi bace da ba za ta zama madadin azhar da take wajibi ba ina fata mun fahimta kun fahimci al-ashbahu wan nadha'ir wannan shi suke ake kira da al-ashbahu wan nadha'ir a fiqhu ina fata an gane dan haka jingina a sa'ad da za a bada bashi mustahabbi ko wajibi mustahabbi to shi kan shi rubuta bashin shi ma mustahabbi ne ina fata mun fahimta to sannan kafa shedu biyu mustahabbi ne kamar yadda wato jingina yake mustahabbi dan ai da rubutun bashi da kafa shedu guda biyu da kafa sheda a sa'ad da zakai ciniki da Allah ya ce wa ashhidu idza tabaya'tum ai duka wannan jingina an bada ita ne dan a samu tabbas kamar yadda rubutu da sheda an yi su ne dan a samu tabbas jama'a kun fahimta da kyau kuwa dan haka sai ya zama jingina a madadin waɗancan ne guda uku to jingina mustahabbi ne su ma sai su zama mustahabbi ina fata an fahimta wa in kuntum ala safarin wa lam tajidu katiban farihanun maqbuda to lallai ne a bada jingina jinginar da za a asalin karbe ta jinginar da mai dukiya wanda ya bada bashi zai karba ya aje fa in amina ba'dukum ba'da idan sashen ku ya amintu da sashi ni na yarda da kai wani kai amintacce na ne wani eh kai ba sai mun rubuta ba wani amini na ne kai ina fata an gane to babu laifi Allah sai ya ce falyu'addil ladhi tumina amanatahu kai da ka karbi amanar wancan da ya amince ma ya baka bashi ba marubuci ba sheda babu jingina to ka idar da wannan amanar da ka karba tashi falyu'addil ladhi tumina amanatahu lalle ka idar da wannan amana wannan bashi da ka karba aka baka sakamakon aminci to lalle ka bayar ka idar ka mayar da wannan bashi ina fata an fahimta wannan umurni ne na wajibci anan kaidar dole wannan umurni ne na wajibci dan ba a ce mustahabi ba kace bashin mutun a ce mustahabi ne ka biya ko kuwa ba zai yi ba dan nan wannan dole ne dole ka idar da bashin ka ce eh dole ka biya na fata mun fahimta dan haka fal yu'addi dinnan fi'lun mudari'un multasiqun bilamil amri lamun ce ta umurni kenan fi'lin sai zama yana dauke da umurni malamai suka ce wa hadha amrun ma'nahu alwujubu wannan umurni ne na wajibci ina fata mun fahimta bi qarinatil ijma'i ala wujubi ada'id duyun saboda ai gaba daya malamai sun hadu ba su yi sabani ba cewa duk wani bashi to dole ne sai an mai da shi ina fata mun fahimta dan haka da Allah ya ce falyu'addi allazi tumina amanatahu allazi tumina wanda aka amintu da shi aka bashi amana falyu'addi amanatahu to ya idar da amana da aka bashi bashi aka amintu ba a rubuta ba ba a kafa sheda ba ba a karbi jingina a hannun shi ba aka bashi to ya dauka ya mayar walittaqillaha rabbahu yaji tsoron Allah ubangijin shi kada an amintu da kai an baka bashi kuma kai musu kaji tsoron Allah ina fata mun fahimta wani ya amintu da kai ya ce wani eh ga bashi za a rubuta sai wanda ya bayar ya ce ai ba sai a rubuta ba kai wani eh ba na amintu da kai ba to kaji tsoron Allah kada kai musu wannan bashi dan wani haka wasu suke yi ina fata an gane wani ya ci bashi wani eh ina bin ka bashi sai ya ce wani bashi kai mun na ma taba cin mun mun ma taba alaka da kai ne kai ni na ma san ka ne misali sai inkari haka ta taba faruwa wani alkali rikicin bashi yazo aka kawo mishi wani ya ci bashin wani bai biya ba tsawon lokaci sai da wannan da ya bada bashin shi ma ya shiga cikin kunci sai ya tunano ai wani fa yana bin shi bashi mana fatara mai ta da tsohon bashi ko yana zuwa ce wani ina bashi na sai ya ce kai wani bashi wani bashin da na baka na kaza da kaza a ni ban sani ba wani ka tuna mana a guri kaza rana kaza na baka kaza ya ce shi wallahi shi bai ma taɓa wa mu'amala da shi ba shi kuma wancan sai abin yayi mishi ciwo yaga a sa'ad da kake neman taimako na taimake ka ni yanzu ba ka taimake ni ba a bashi bashin da na baka ka dawo min da kaya na sai ka sakuri sai ya tafi kotu wannan yace wallahi ba bashi wanda yace wallahi ya bashi bashi wannan ya rantsi in kai ne alƙaliya za kai shi yasa malamai suke cewa aikin alƙalanci ba karatu bane kadai akwai gogewa a rayuwa akwai shekaru kaje ka binciki tarihin malamai mafi yawancin su sai sun shekaru 60 70 80 sai su karbi aikin alƙalanci saboda sun goge suna da wayau sun gajiye sun ga yau sun san wani sun yi mu'amala da kaza ba wai karatu ne kadai ba wannan alƙalin ya kalli wannan da yace yana bi ba shi ce kai eh ina shedan kai yace shi ba shi da sheda ba sheda eh ba wani abu da zaka iya tunanowa na sheda ce shi babu yace sai dai ya iya tuna a inda ya ba da wannan bashin akwai wata randa akwai wata bishiya haka a bayan gari alƙalin ya ce to tafi ka je ka taho da bishiyar da randan su yi maka sheda tafi je ka kawo su yace ranka shi dai ya za ina kawo randa da bishiya ce ka tafi ya tsaya gaddama aka hada shi da wasu suka fita da shi daga kotu zai tafi kawo sheda alƙali ya ci gaba da rubutu ya ci gaba can ya dago kai ya kalli wannan ci kana ganin ya kusa zuwa gurin wannan bishiyar nan kuwa sai ya dan daga kai sai ya ce eh amma gurin da dan nisa ne gurin da nisa yanzu kaga ba aya bace ya jawo alƙali bai jawo aya ba bai jawo hadisi ba amma gugewa ce ta rayuwa can sai yace aje a dawo da wancan kai eh dauki kudin shi ka bashi sa akai mishi bulala 8 ne ko bulala 10 aka ci taren shi shikenan yanzu kaga nan ba aya bane ba hadisi bane a ƙwarewa ne da gugewa a rayuwa ina fata mun fahimta ya san bishiyar to ya san bashin kenan mana yawa shi yasa Allah madaukakin sarki a wannan ayar jama'a ya ladabtar da kai da aka amintu aka baka bashi Allah ya ce wal yattaqillaha rabbahu ya tsoraci Allah ubangijin shi ya ji tsoron Allah Allah ya kutuma min alhaqi shay'a kada ya boye wani haƙi da ya sani na wane wanda yake akan shi ya bayyana in bai da shi ne shikenan sai a ce fa nadhiratun ila maisara ko kuwa amma dai ya bayyana gaskiya wal yattaqillaha rabbahu Allah ya ce wala taktumu shahada kada ku boye sheda ku da aka kafa sheda Allah sai ya ƙara waiwayowa kansu Allah ya ƙara kwadaitar da su ya ja hankalinsu cewa kada su boye sheda wala taktumu shahada kada ku boye sheda waman yaktumha fa innahu athimun qalbu duk wanda ya boye sheda to lallai athimun qalbuhu zuciyar shi tana cike da zunubi saboda ai zuciya nan ne mahallul kitmani nan ne mahallul shahadati wa mahallul kitmani zuciya ita take haddace abinda akai na sheda kuma ita ce take bayarwa a sa'ad da aka bukata in ta boye in ya boye ita ta boye ina fata mun fahimta fa innahu athimun qalbuhu malaman tafsiri suka ce Allah ya keɓanci zuciya ne kadai saboda zuciya ita ce shugaban gabobin jikinka gaba daya idastaqamat istaqama aljasad kulluhu ina fata mun fahimta wallahu bima ta'maluna alim lalle Allah masani ne game da abin da kuke aikatawa zai muku sakamako daidai da irin aikin ku waɗannan ayoyi jama'a kamar yadda muka ji ayoyi ne waɗanda Allah madaukakin sarki ya bayyana su bayan bayani game da hukunce-hukunce waɗanda suke da alaka da riba waɗannan ayoyi suna da darussa da fawaid waɗanda zamu amfana da su waɗanda zamu iya fitowa mu dabbaka su a cikin rayuwar mu dan rayuwar mu ta haske Allah madaukakin sarki ka taimake mu na'am bashi da rance me ake nufi da bashi me ake nufi da rance kal Hausa ce kawai bashi rance ɗaya ne ko akwai a dictionary Bahaushe akwai bambanci ne da bashi da rance ɗaya ne ina fata mallam ya fahimta wallahu almusta'an na'am wani ne ke magana to fa fi hatain alayatayn min alfawaid ghayra ma taqaddama ina daga cikin darussa dake cikin waɗannan ayoyi banda waɗanda ambaton su ya gabata jawazul mu'amalati fid duyuni halaccin mu'amala da bashi halaccin mu'amalar bashi ko mu ce rance ko malam eh halaccin mu'amala da bashi ko rance sawa'un daidai ne duk ɗaya ne kanat duyunu salamin shin bashi ne na cinikin assalam aw shira'in ko kuwa a bashi ne da akai na cinikayya aw qardin ko kuwa bashi ne na kuɗi da aka bayar wannan ayar tana nuni akan halaccin haka ina fata mun fahimta kaga musulunci ya ba da dama a iya mu'amala da assalamu ko ai bashi ko a yi wato asalin siyayya da bashi wannan maslaha ce da take komawa zuwa ga musulmi gaba daya dan haka shi yasa Allah madaukakin sarki dukkan wata doka da wani hukunci da yake saukarwa a Qur'ani ko sunna to tana lura da masalihul ibadi wasu abubuwa ne na alkhairai waɗanda za su wato zakkewa mutane da ƴan adam da bayin Allah to wannan dokar wannan hukuncin Allah madaukakin sarki yake tabbatarwa as-saniya fa'ida ta biyu wa min ha daga cikin darussa da zamu amfana da su a cikin wannan aya wujubu tasmiyatil ajali fi jami'il mudayanat lallai ne a faɗi lokaci da za a bayar da wannan bashi da za a dawo da shi lallai sai an faɗi lokaci ina fata mun fahimta a faɗi lokaci sati guda ko wata guda ko shekara guda in lokaci yayi baka da shi sai a jinkirta maka a bisa ka'idar wa in kana ru'usratin fa nadhratun ila maisara as-salisa fa'ida ta uku wa minha na daga cikin darussa dake cikin wannan aya amruhu ta'ala bi kitabati duyuni umarni da Allah madaukakin sarki ya bayar na a rubuta bashi ko basussuka a cikin wannan umarni rubuta bashi ko rubuta wata yarjejeniya ko ba ta bashi ba malam yace kad yajibu wani lokaci rubutun yakan zama wajibi an gane ka amwalil yatama kamar dukiya da za a dauka a baka ta marayu kaga anan rubutu duk da ba bashi bane amma wajibi ne dan haka zaka dauki amanar wasu marayu an raba gado za a baka gadon su saboda kananan yara ne basu girma ba basu balaga ba basu mallaki hankalin kansu ba to lallai a rubuta wane wane an dauki dukiyar gadon wane da wane an danka a hannun shi a rana kaza ga watan kaza wane da wane su ne shaida lallai wannan rubutun wajibi ne ina fata an fahimta wal awqaf ko kuma rubutu na sadaukar da wata dukiya da yin waqafinta dukkan dukiyar da aka yi wata waqafi aka barta a hannun wasu to lallai ne jama'a a rubuta cewa dukiya kaza to tana hannun wani ko tana hannun wani da wani ko suwani da suwani dan haka dukiya ta waqafi tana da nata hukunce-hukuncen na daga cikin hukunce-hukunce dake da alaka da dukiya ta waqafi kafin nan tukuna ma menene waqafi tukuna waqafi ba waqafi a gurin malaman qur'ani ba waqafi ba wannan ba ana nufin waqafi da zaka yi wa wata dukiya ta ka tare ta daga gado ka tare ta daga kyauta ka tare ta daga alkhairi ka ce ka sadaukar da ita ga Allah ko ga addinin Allah ko ga bayin Allah ka sadaukar da ita ba za a gada ba ba za a kyautar ba ba za a ga ba za a wato asalin yi alherin ta ba za a wato asalin yi kyautar ta ba har zuwa tashin alkiyama to lallai ne kai dinnan da kake da haƙi na wannan dukiya da ka sadaukar a matsayin waqafi to lallai ne ka rubuta ka barta a hannun wani da suwani ka barta a hannun wani ina fata mun fahimta asali game da wannan hukuncin hadisi ne sahihi a cikin Bukhari a cikin kitabuz zaka hadisin Abu Talha al-Ansari hadisin wannan gona tashi da tafi shahara da biruha ko bayruha kamar yadda Bukhari ya rawaita hadisin Abu Talha mijin mahaifiyar Anas dan Malik a sa'ad da wannan aya ta sauka ta suratu Ali Imran fadin Allah madaukakin sarki da yake cewa lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun Abu Talha da yaji wannan aya sai ya tafi gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya manzon Allah ga aya ta sauka kuma ni ba ni da wata dukiya wacce tafi soyuwa a gare ni sama da wannan gona tabiruha yace ya manzon Allah ga ta nan na bayar da ita ga Allah fi sabilillahi annabi ya karba yayi mishi addu'a annabi sai yace amma ina ganin ka barta ka danka gudanarwarta a hannun danginka da ƴan uwanka aka ce faja'alaha fil aqrabina, sai ya sanya gudanar da wannan wakafi ga dangin shi na kusa da ƴan uwan shi. Aka ce haka wannan gona ta ci gaba da gudanuwa, babu wanda yazo yace ai dan shi ne a bashi gado, babu wanda yazo yace ai wani wan shi ne ko kanin shi ne yayi mishi kyautar wannan gona. Ina fata mun fahimta. Dan haka dukkan dukiyar da aka tashi za a yi wakafin ta jama'a, lalle a rubuta waɗanda za a barwa wannan wakafi a hannunsu, gudun rigima, gudun rikici. Ina fata mun fahimta. Dan haka idan kai uba ne, to lalle ka tabbatar ka rubuta, dan nan ba gado bane, balle a ce ya halatta ka ba wani, bai halatta ka ba wani ba. Idan kai malami ne, to ka tabbatar da su wane ne za su ci gaba da gudanar da makarantar ka da kai wakafin ta, ka sadaukar da ita ga Allah. Lalle ne a rubuta saboda gudun rikici da hayaniya. Ina fata mun fahimta. Dan haka wannan rubutun a wannan halin malamai suka ce kadi yajibu, yana zama wajibi. Kaga ba kaman na bashi ba da muka ce mustahabbi. Malam yace wa qad yustahabbu kama fi diyunil mutlaqa, wannan rubutu yakan zama mustahabbi kamar yadda yake a cikin basussuka waɗanda ake ta'amuli da su na yau da kullum. Kaga shine karatun da muka yi kenan. Ina fata jama'a mun fahimta. Allah madaukakin sarki ka taimake mu. Jama'a ga karatu ya karatu a nemin ishara gari akwai hadari, don haka jama'a zan tsaya da karatun nan cak, sai Allah madaukakin sarki ya kai mu a gobe, sai mu tashi fa'ida ta hudu inda malam yace wa minha amruhu ta'ala lil katibi an yaktuba bainahuma fala yamilu ma'a ahadihima li qarabatin wala ghairihi wala ala ahadihima li adawatin aw nahwiha. Allah madaukakin sarki ka samu dace. Za mu saurara anan nake cewa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka.